daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a masakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su isa mu matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Laraba 13 ga watan Maris din shekarar 2019. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na karfe 6 gogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi ɗan dare kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Gwamnatin Amurka na fama da yawan kiraye-kiraye na bukatar ta hana amfani da samfurin jirgin saman nan da ya fadi a kasar Habasha ranar Lahadi. A halin da ake ciki kuma gwamnatin Somalia ta hana amfani da nau'uka hudu na wasu jiragen sama samfurin Antonov. Mutane kimanin 3,000 akasari mayakan kungiyar ISIS sun fice daga garin Bangus na kasar Siriya jiya Talata.
To hukumar zaben Najeriya ta ANC ta saka ranar 23 ga watan nan na Maris a matsayin ranar da za a saki zabukan da aka ayyana su a matsayin waɗanda ba kammala ba. Fajar Taraban Najeriya yayin da ƴan jam'iyyar mai mulki ta PDP ke yi wa juna barka, su kuwa takwarorin su na jam'iyyar APC sun ce za su kalubalanci zaben ne.
Zan kuma gode ma mutanen Taraba gabaki ɗayan su wanda suka fito a yawan su yawa su yi mun kuriya.
Wannan insha Allah zan kalubalanci wannan sakamakon zaben.
To sai dai akasin hakan aka samu a jihar Bauchi, wato jam'iyyar ta PDP ce ke bin APC bashi yayin da ake takaddama ayyana zaben a matsayin wanda bai kammalu ba.
Mu abinda muka sani kuri'ar mu ta tafawa falewa ita ne, ba a shigar mana da ita ba, kuma al'ummar jihar Bauchi muna jira mu ga ta yanda za a murde mana wannan kujerar.
Mu anan abinda muke fadi a cikin jam'iyyar mu ta APC da cikin imanin cewa zaben da za a yi muna da fatan alheri a kai.
Sannan Madina Dauda za ta shigo da shirin demokradiya a yau, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Amurka na kokarin jan kafa kan kira-kirayen da ake dadayi a ciki da wajen kasar cewa ta bada umarnin dakatar da amfani da wasu sabbin jiragen sama samfurin jet waɗanda sau biyu irin suke rikitowa cikin watanni 6 kawai har aka samu mutuwar mutane 350. A cewar wasu hadaman fadar shugaban Amurka ta White House, shugaba Trump ya shiga tattaunawa kan matsalar ta jirgin sama samfurin Boeing 737 Max 8 tare da wasu mutane waɗanda hadiman ba su fayyace ba. Tun da farko a jiya Talatar, shugaba Trump ya samu tabbaci daga shugaban kamfanin da ke kera jirgin na Boeing 737 Max 8 cewa jirgin bai da matsala, a cewar wasu jami'an kamfanin na Boeing. Tun bayan da irin wannan jirgin ya fadi ranar Lahadi a kasar Habasha, hukumomin tasoshin jiragen kasashe da dama a fadin duniya ciki har da China da Turkiya da Indonesia da Brazil da Korea ta Kudu da kuma dai dokacin kasashen da ke kungiyar tarayyar Turai EU suka bada umarnin hana amfani da irin wannan jirgi na Boeing 737 Max 8, al'amarin da ya mayar da shi samfurin jirgin sama mafi bakin jini a duniya. A halin da ake ciki kuma gwamnatin Somalia ta hana amfani da nau'uka hudu na wasu jiragen sama samfurin Antonov waɗanda ake kerawa a kasar Rasha saboda kare mutane daga yiwuwar hadari a kasar. Hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta kasar ta Somalia SCAA a takaice ta ce daga ranar 15 ga wannan wata na Maris babu wani samfurin AN-24 da AN-26 da AN-32 da kuma AN-12 da za a bar sheke ta hazon sararin saman kasar. Jami'ai sun ce ko da yake babu wani hadarin da ya faru da samfurin jirgin saman kirar Rasha, an yi ta kusan yin hadururruka da su. Wata wasikar da hukumar ta SCAA ta tura ma kamfanonin jiragen sama a kasar ta buƙace su da su daina amfani da irin waɗannan jiragen saman tun daga ranar 28 ga watan jiya wato Fabrairu, daga baya ne dai aka tsawaita wa'adin. mutane kimanin 3,000 akasari mayakan kungiyar ISIS sun fice daga yankin Baghouz na kasar Syria jiya Talata, a yayin da dakarun da ke samun goyon bayan Amurka ke lugudan wutar rokoki da manyan bindigogi kan abin da ya rage na yankin na ISIS da ke da tace daular ce. Mayakan SDF da jami'an Kurdawa sun ce daruwar mayakan ISIS da iyalansu sun yi kauya jiya Talata. Dakarun na SDF sun ce to wasu mata uku yazidawa da yara hudu su ma yazidawan a yayin da suka nufi wasu sassan Baghouz. Mayakan na SDF sun jima suna dannawa ga dan abin da ya rage na yankin ISIS da ke arewa su gabashin Syria, inda suka yi ta matsawa sannan a hankali saboda nakiyoyin da aka binne suna ta kuma fuskantar abin da suka kira matukar turjiya. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yan majalisar dokokin tarayyar Burtaniya jiya Talata sun yi watsi da tsarin Prime Minister Theresa May na baya-bayan da na ficewar Ingila daga kungiyar kasashen Turai EU daga ranar 29 ga watan nan na Maris. Majalisar dokokin wato ta kada ƙuri'ar rashin amincewa da me da ƙuri'u 391 aka san 242 wanda ya janyo shirin kada wata ƙuri'ar a yau dinnan Laraba kan koshin Burtaniya za ta fice daga kungiyar ta EU ba tare da ginda sharuɗa ko tsarin ficewar ba. Idan kuma wannan ma ya ci tura, gobe Alhamis kuma za a kada wata ƙuri'ar kan ko za a sake tuntubar kungiyar ta EU ta bada ƙarin lokaci saboda a ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar. Me ta yi kokarin zawarcin yan majalisar dokokin tarayyar kasar kansu amince da yarjejeniyar da ta cimma ranar Litini da shugaban kungiyar ta EU Jean Claude Juncker kan wasu sauye-sauyen da aka tabbatar da su a dokance saboda a tabbatar da ci gaba da bude kan iyakokin da ke tsakanin Burtaniya da wasu kasashen kungiyar ta EU wato Ireland da Northern Ireland kuma bayan ficewar Burtaniya daga kungiyar ta EU. Wasu fitattun 'yan Hollywood da kococin kwalejoji da masu kula da ɗaliban da ke rubuta jarabawa da kuma wani babban jami'in wata kwaleji na daga cikin mutane 50 da ake zargi a wani abin da masu gabatar da ƙara suka kira babbar tabargazar ɗaukar ɗalibai da ɓangaren shari'ar Amurka ya taɓa gani. Ɗalibai kan samu shiga wasu manyan makarantu bayan iyayensu sun bayar da cin hanci ga wani William Ring Sinka don shirya jarabawar bogi, ya samar da takardun kammala jarabawa na bogi da kuma samar da takardun cimma wasu nasarori a bangaren wasannin motsa jiki din ma na bogi.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben Najeriya INEC ta saka ranar 23 ga watan nan na Maris a matsayin ranar da za a sake zabukan da aka ayyana su a matsayin waɗanda ba a kammala ba, wato a jihohin Adamawa, Bauchi, Filato, Kano da Sokoto da kuma Benue. Hukumar INEC ta bayyana hakan ne a wasanarwa da ta wallafa a shafinta na Twitter, sanarwar da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baban Legani da kuma hada mana wannan rahoto.
Sanarwar ta ce hukumar ta dauki matakin ne bayan wani zama da ta yi a jiya Talata, inda ta yi nazari kan yadda aka gudanar da zaɓuka a jihohi 29 da kuma mazaɓin 'yan majalisar dokokin jiha 991 waɗanda aka yi a ranar 9 ga watan Maris. Hukumar ta ce an ayyana zaɓukan a matsayin waɗanda ba a kammala ba ne saboda dalilai masu yawa, mafi akasari saboda yadda aka daina amfani da na'ura mai tantance masu kaɗa ƙuri'a ko kuma inda aka gaza kai na'urorin, ko kuma aka jefa ƙuri'u fiye da kima, ko kuma aka samu hatsaniya a wasu rumfunan zaben. Hukumar ta INEC ta ce tare da yin la'akari da dokokin zaɓe na sashin 26 da 53 na kundin tsarin dokokin zaben da aka yi wa Garambawl na shekarar 2010 za a iya cewa ba a san matsayar waɗannan zaɓuɓɓuka ba har sai an sake su. Sanarwar ta ƙara da cewa kwamishinan zaben jihar Bauchi ya gabatar da wani rahoto kan yadda aka samu hatsaniya a karamar hukumar Tabawa Balewa a wajen tattara sakamakon zabe lamarin da yasa aka soke zaben karamar hukumar baki daya aka kuma kafa wani kwamiti domin ya gudanar da bincike
kamar Allah gaida Muhammad Hafiz Baballe a jihar Taraba Najeriya jami'ar APC mai adawa ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben gwamnatin jihar da hukumar INEC ta ayyana PDP a matsayin wacce ta lashe zaben ga Ibrahim Abdulaziz karin bayani daga Jalingo
yanzu haka wannan nasarar ta zaccen da gwamnatin jihar Aktadare Disan Isaku ne na wa'adi na biyu ya bude sabon babi a Najeriya na cewa jami'ar PDP ce za ta share fere shekaru 20 tana mulki a jihar inda gwamnati ya nuna farin cikinsa da cewa
wanda zan ce zan gode ma Allah ubangiji zan kuma gode ma mutanen Taraba gabaki ɗayan su wanda suka fito a yawan su diyawa su yi mun kuriya cewa suna so mu ci gaba mai tam na biyu na son tabbatar musu da yardan Allah za mu yi aiki fiye da ba
shi kuwa matanin sa dan takarar jami'ar adawa ta APC Senator Sani Abubakar Aladi wanda mako tsohon mukaddashin gwamnatin jihar ne yace su fa suna da ja kana kuma ya zargin cewa tuni ma aka so macin zarafin yan adawa
kanana hukumomi da suka yi a ringuzo kaman Ukari Donga Kurmi Takum zin wannan kananan hukumomi an tsaya an rubuta ne babu wata zabe sannan an fidda yan ta'adda ana nan ana dukan mutane ana sassara mutane wannan sai da jami'an tsaro ina kira ga gwamnatin tarayya da su yi gaggawan tura mutane a jihar Taraba
kaman za ka kalubalanci wannan sakamako kenan a kotu
wannan insha Allah zan kalubalanci wannan sakamakon zabe
to sai dai kuma ana ta martani Tsohon ministan harkokin mata a Najeriya wanda ko ita ce ya takarar jami'ar UDP Senator Aisha Jimal Hassan ta ce ta rungumi kaddara to amma ko ta sha wace gwamnatin jihar ne daren da rungumi kowa a gwamnatinsa ba tare da nuna wariya ba
eh komi na Allah ne ai dama Allah ne mai mulki shi yake ba wanda yake so a lokacin da yake so saboda haka mun ga sakamakon zabe Allah ya ba wa Darius ba abin da muka iya
zaki da kotu kenan
a'a zan je kotu bane ba inda aka yi fada saboda haka ina bashi shawara wannan idan Allah ya baka shugabanci amanan mutane ya baka a hannunka dole ne da mai sallah da krista har da masu dodo dole ne masu bautan dodo dole ne kai wa kowa adalci a cikin sa abinda Allah ya fada kenan
sakamakon zaben da na jihar Taraba ya bar baya da kura domin ko a jiya Talata sanda aka samu tashi-tashi hankula da ke da nasaba da sakamakon zaben lamarin da ko yake an kafa dokar hana fita a wasu kanan hukumomi Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
a Bauchi ɗaya daga cikin jihohin da aka ayyana su a matsayin waɗanda zaben su bai kammala ba wasu mata ne suka gudanar da zanga-zangar lumana dangane da dora zaben a ta jihar wato na jihar a wannan ma'auni daga Bauchi ga rahoton da Abdulrahman Muhammad ya aika mana
da misalin almurin jiya Talata mata suka je kage ofishin hukumar zabe mai zaman kanta na ƙasa wato INEC da kuma toshe kofar shiga hukumar amma jami'an tsaro da aka jirge don su sa ido kan masu shige da fice suka hana matan isa ofishin amma sun bar matan su gudanar da zanga-zangar ta lumana a dab da binin shiga ofishin hukumar zaben ga kuma yadda zanga-zangar ya gudana sai dai kuma biyo bayan soke sakamakon zaben karamar hukumar Tabawa Balewa da hukumar ta da hakan ya tabbatar da cewa zaben bai kammala ba hakan ya sa jami'an PDP wanda take ganin an yi mata rashin adalci saboda soke zaben wanda halin da ake ciki ta wuce jami'ar APC da yawan ƙuri'u sama da 4000 ga abinda sakataren watsa labaran PDP din ke cewa
sunana Alhaji Ayanu Alabari sakataren watsa labarai na jam'iyyar PDP a jihar Bauchi kamar yadda kowa ya sani an yi zabe
mu abin da muka sani kuri'ar mu ta tafawa balewa ita ne ba a shigar mana da ita ba kuma al'ummar jahar Bauchi muna jira mu ga ta yanda za a murde mana wannan kujerar
ita ma jami'ar APC ta kira taron manema labarai ne domin bayyana matsayinta kan mutun soke zaben kamar yadda sakataren kwamitin watsa labarai na yakin zaben gwamna a jihar ke karin haske
sunana Balarabe Shehu Dela mun kira wannan taro ne domin mu nuna matsayinmu akan zaben da aka yi a nan jihar Bauchi mu anan abinda muke fadi a cikin jam'iyyar mu ta APC da cikin imanin cewa zaben da za a yi muna da fatan alheri akai mu ne za mu lashe wannan zabe da dan Allah
to sai dai kuma a wata sanarwa daga ofishin hukumar zaben INEC daga Abuja mai dauke da sa hannun commissioner kuma shugaban committee watsa labaru da ilimin zabe Festus Okoye Esquire yace an kafa committee a karkashin commissioner na kasa domin ya binciki batun rikicin zabe na karamar hukumar ta balewa a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
Ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda za ku kuke cewa karfe 1 da rani da minti 16 yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
Demokratiya a yau. A yau za mu yi nazarin zaɓuka da aka yi a Najeriya. Menene ya jawo cece-kuce a zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na gwamnoni da ma na 'yan majalisu? Akwai wani abu ne da gwamnati ba ta yi daidai ba ne? Ko dai halin 'yan takara ne ya jawo koma baya a harkar zaɓen da ya sa aka dakatar da bayyana sakamakon zaɓen gwamnoni a jihohi 6? Sunana Madina Dauda. A yau ma ni ce zan ja ragamar shirin. An yi zaɓuka lafiya a jihohin Arewa saɓanin abin da ya faru a Kudu inda aka samu salwantar rayuka har 30 a ƙididdiga da ƙungiyoyin sa ido suka bamu. Masu sa ido sun ce akwai alamar ci gaba da aka samu a harkar zaɓen tun daga na shugaban ƙasa ya zuwa na gwamnoni da kuma 'yan majalisu. Amma matsalar rashin tsaro da aka samu a lokacin zaɓen gwamnonin ya sa an yi zargin yin amfani da ƙarfin iko fiye da kima. Wani darasi muka koya kuma ina mafita? A yau ina tare da Dr. Abubakar Umar Kari, ƙwararre a harkar siyasar ƙasa da ƙasa da kuma zamantakewa. Dokta, ina maka maraba da zuwa. Wace rawa za ka iya cewa gwamnati mai ci yanzu ta taka a harkar zaben nan da ya gabata?
Za a iya cewa gwamnati ta taka rawar da ya kamata ta taka. Na farko dai gwamnatin tarayya ta ba da hukumar zaɓe cikakken kuɗin da ya kamata a ce ta amfani da shi. Kuɗin da aka kasaftawa hukumar zaɓe an ba su gaba ɗaya cikakke. Sa'an nan kuma gwamnatin tarayya ta ba da hukumominta daban-daban umarni domin su tabbata cewa wannan zaɓen ya gudana. Waɗannan hukumomi kuma sun haɗa da jami'an tsaro wanda su ma rawar da suka taka muhimmiya ce. Sa'an nan kuma shugaban ƙasa ya yi ta faɗa yana nanatawa a kan cewa babban burinsu shi ne a lokacinsa an yi zaɓe karɓaɓɓe mai tsafta wanda ciki da wajen ƙasan nan kowa zai yadda akan cewa an gudanar da shi cikin zaman lafiya da kuma kamar yadda aka tsara. To a nan ne za a ce akwai mishkila saboda zaɓen ya zo da mishkiloli daban-daban kuma gwamnatin tarayya da masu sauran gwamnatoci a matakai daban-daban ba za su kauce wa zargi akan cewa suna da hannu ko dai a zahiri ko a baɗin wajen aukuwar waɗannan mishkiloli ba. Alal misali an yi ta zargin cewa jami'an tsaro sun waɗansu wurare sun yi ta sutasawa masu jefa ƙuri'a a waɗansu wurare an ce an yi ta kakkame 'yan adawa da kuma magoya bayansu. Sa'an nan kuma an ce jami'an tsaron da sukan kawar da ido idan ana aikata waɗansu abubuwa na ba daidai ba maimakon su yi aikinsu. To amma idan an sa abun a mizani ni dai a ganina sai a ga cewa irin rawar da gwamnatin tarayya ta taka a wannan zabe abun ayaba ne
to in abun ayaba ne me yasa da yawa daga bangarori daban-daban waɗanda suka sa ido da waɗanda ba ke cikin ƙasa ke ganin cewa wannan zabe ba tsabtacciya bace
ai magana yaba gwamnatin tarayya daban magana kuma zabe ya gudana tsabtacce da kuma karbabbe daban akwai masu ruwa da tsaki a wurin harkokin zabe kuma kowanne yana da alhaki na tabbatar da cewa an aiwatar da zabe kamar yadda aka tsara ba tare da mishkila ba kuma zaben ya kasance karbabbe mai tsafta to waɗansu daga cikin waɗannan masu ruwa da tsaki ko dai ba su taka irin rawar da ya kamata a taka ba ko kuma ma irin abubuwan da suka taka su suka jawo zaben bai tafi daidai kamar yadda aka tsara ba alal misali a lokacin da mad kuma aurare da dama jami'an zabe ba su isa rumfunan zabe da wuri ba ko kuma ba su kawo cikakkun kayayyakin ba ko kuma irin na'urar nan mai tantance masu kada kuri'a an yi samun tangarɗa a kanta to kin ga nan ba za a zargi gwamnatin tarayya ba sai dai a zargi a hukumar zabe sa'an nan su kansu 'yan siyasa da kuma jam'iyyu sun yi ta tunzura mutane aka rika tashin hankali a rumfunan zabe da wuraren tattar kuru'u irin furuce-furucen su da maganganun da suka rika yi a lokacin da dama sun jawo rigingimu da dama sa'an nan jami'an tsaro su ma a wurare da dama ba su yi adalci ba to saboda haka idan kin duba ɗaya bayan ɗaya masu ruwa da tsaki kowannen su za a iya lakaba masa laifi nan da can game da abin da ya wakana ranar zaɓe da kuma bayan zaɓe
ai 'yan siyasan nan su ne dalilin yin zaɓen in kuma su ne masu tada husuman nan kenan ana nufin ba yadda za a yi Najeriya ta demokradiyya mai kyau kamar yadda sauran kasashe ke yi kenan
zuwa yanzu dai hakan bai faru ba to amma ba za a yanke kauna ba saboda ita demokradiyya kamar wata tafiya ce mai nisa sannan a hankali akan kai gaci ko kuma akan kai inda aka sa a gaba kuma a hanyar dole a yi ta samu matsaloli to a yanzu matsalolin muke gani to amma kuma ai daga 2011 zuwa yanzu abubuwa da dama sun gyaru saboda irin zaɓuɓɓukan da aka yi a baya ai muninsu da ƙazancewarsu ai sun fi na yanzu kusan ai da a wurare da dama ba ma zaɓe ake ba ɗaukan bayro da tawada kawai ake a riƙa rubuta sakamako na ƙarya a riƙa ayyana mutane a kan cewa su suka ci zaɓe to amma daga 2011 zuwa Attahir Jega yanayin zaɓe gaba ɗaya ya fara canzawa an sami nasara a 2015 a lokacin da aka fara amfani da kimiyya wajen yin rajistan masu zaɓe da kuma amfani da na'urar nan mai tantance masu kaɗa kuri'a wannan shi yasa idan aka yi kiyasin irin kuri'un da da ake bayarwa ma 'yan takara zuwa yanzu sai a ga su da kwarai da gaske kuma shi yasa su kansu 'yan siyasa suka rika canza salon irin maguɗi da suke yi ai da ana wa wurin akwati ne ko kuma a rika rubuta to amma yanzu idan hawa wuri akwatin kusan ba za ka iya samun nasara ba to shi yasa yanzu aka rika kawo irin abubuwa irin na sayan kuri'u da kuma a rika tura 'yan iska suna tada hankali a wurin tattare kuri'u da sauransu to saboda haka an samu ci gaba to amma babban abin da yasa ake samun matsala ni ina ga shine tarbiyya da kuma halin 'yan siyasar Najeriya musamman ma siyasan nan ta ko a mutu ko a rai wato dole ko sama da ƙasa za ta haɗu sai mun ci zaɓe kuma babu wani abin da waɗansu 'yan siyasa ba za su iya yi ba domin ganin cewa sun samu nasara mai kyau da mara kyau to irin wannan halayya ita take jawowa a dinga tashin hankali a rinto ana zubar da jini kuma zaɓuka ba sa tafiya kamar yadda aka tsara su
to doctor akwai korafi da ake yi na cewa kila da sa idan ko kuma da amincewan gwamnati wajen irin matsalolin nan da kan lissafa yanzu ana samu a harkan zaben kasar nan domin yawancin jihohin da ake samu matsalolin nan yawancin jihohin da gwamnati mai mulki ke kansu ne
eh to amma ni kuma ina ga abun ba haka yake ba saboda jihohin da ake maganin cewa an samu matsala ba ma su ne aka samu matsala ba su a waɗannan jihohi zaben ne kawai bai kaya ba amma inda aka samu tashin hankali akwai jihohin da jam'iyya mai mulki take mulki akwai kuma na 'yan adawa alal misali jihohin da aka fi kashe mutane ma jihohin Rivers ne da kuma Delta da kuma Ebonyi
dama waɗannan jihohin su ne flashpoint jihohi da ake ganin akwai tashin hankali ko ba nan ne ba
eh kwarai da gaske saboda mu abin da muke ɗauka matsala shine a ce yanayin zaben gaba daya an hargitsa shi ko an samu tashin hankali da kashe-kashe da kone-kone har ko dai zaben ma bai yi ba a wurare da dama ko kuma kazancewar zaben ya sa za a rika kokonto sai hancinsa to amma abinda aka samu a yawancin jihohin arewa wanda jam'iyyar APC take mulki a shine an kasa cika kaidar da hukumar zabe ta gindaya akan cewa duk lokacin da sakamakon zabe ya fito idan rata da take tsakanin wanda na daya da mai bi masa ba ta fi yawan kur'un da aka soke ba to dole za a sake bada dama a waɗanda basu kada kur'u basu kada to wannan abu shi yasa zabubbuka a jihohin Adamawa da Bauchi da Kano da Sokoto da Benue da kuma Plateau bata kaya ba aka ce sai an je an sake yin zabe
kamar yadda kai bayani yanzu abin da ya faru a jihohi shida da kan lissafa tana cikin dokar zabe ta kasa to me yasa ake samun yawan cece ku ce akan cewa wannan ya nuna kaman gwamnatin da ke ci ne ke neman ta yi magudi dole gwamnonin ta su dawo
wato abubuwa biyu ne akwai tunani na wanda yake ganin ya ci zabe da kuma goya banza saboda zabe abu ne mai cin rai kwarai da gaske kaman kana dab da zaka dau kofin ne sai aka dan daga ka kasa kama to saboda haka irin wannan abu yana da cin rai yana kuma da tunzurawa kwarai da gaske
anan zamu dasa aya a wannan shirin idan Allah ya kai mu lafiya makon gobe zamu dora a madadin Dr. Abubakar Umar Kari kwararre a harkar siyasar kasa da kasa da kuma zamantakewar dan adam ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake sallama da ku mu kasance lafiya
to madalla a gaida Madina yanzu kuma ga labarai a takeici
to a takeicen gwamnatin Amurka na kokarin jan kafa kan kiraye-kirayen da ake dadai a ciki da wajen kasar cewa ta bada umarnin dakatar da amfani da wasu sabbin jiragen sama samfurin jet waɗanda sau biyu irin suke rikitowa cikin watanni shida kawai har aka samu mutuwar mutane 350 a cewar wasu hadiman fadar shugaban Amurka ta White House Shugaba Trump ya shiga tattaunawa kan matsalar ta jirgin sama samfurin Boeing 737 Max 8 tare da wasu mutane waɗanda hadiman basu fayyace ba. A halin da ake ciki kuma gwamnatin kasar Somalia ta hana amfani da nau'uka hudu na wasu jiragen sama samfurin Antonov waɗanda ake kerawa a kasar Russia saboda kare mutane daga yiwuwar hadari a kasar. Hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta kasar ta Somalia SCAA a takeici ta ce daga ranar 15 ga wata wato da wannan wata na Maris babu wani samfurin AN-24, AN-26 da AN-32 da kuma AN-12 da za a bar shi ke ta hazin sararin saman kasar. Mutane kimanin 3,000 akasari mayakan kungiyar ISIS sun fice daga yankin Bagos na kasar Syria jiya Talata. A yayin da dakarun da ke samun goyon bayan Amurka ke lugudan wutar rokoki da manyan bindigogi kan abin da ya rage na yankin na ISIS. Hukumomin Isra'ila sun rufe wuri mafi tsarki na birnin Quds mai matukar sarkakiya wanda Yahuda da Musulmi ke darajan tashi bayan da aka jefa wani gurneti kan wani ofishin ɗan sanda da ke wurin. Jiya Talata ɗan sanda sun fafata da Falasɗinawa da dama wannan ginin wanda Yahudawa ke kira Temple Mount a yayin da Musulmi kuma ke kira Haram al-Sharif an kwashe dukkanin masu ibada daga harabar ginin.
To masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya sai kuma ɗan anjima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shiri idan Allah ya kama da misalin ƙarfe 8 kenan. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato ƙarfe 3 dare kenan a nan Washington DC. Kada manta za a iya zuwa shafukanmu na intanet domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon rahotanni cikin bidiyo da ma hotuna wato a shafinmu na voahausa.com ko kuma a shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya ci ni gabatar da shirin da kuma Chuba Hero Dedo ne ya haɗa shirin baki ɗinsa sa injinin mu John Ellison. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Afrique, le monde aujourd'hui.